addu'a ta 84 Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti Allahu akbar wannan riwaya Abu Dauda da Ibn Majah suka ruwaito sahabin hadisin shine Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah ya Allah ina neman ka ka bani afwa rangwame shine al-afwa wal-afiyah sannan kuma ka bani lafiya ka bani tsaro da kariya da dukkan bala'i da cututtuka shine al-afiyah al-afwa wal-afiyah rangwame da lafiya fi dunya wal akhira a duniya da lahira ka raba inda su duk abin da zai baganta mun a duniya duk abin da zai bata mun a lahira ya Allah ka raba inda shi duk abin damuwa a lahira kar na ga abin da zai baganta mun a duniya kuma kar na ga abin da zai cutar da ni sai da maimaitawa Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiya ya Allah ka bani afwa da rangwame da lafiya a addini na fi dini a addini duk abin da zai bata min addini na ka raba ni shi wa duniyaya duk abin da zai cutar da ni a duniya ta a rayuwa ta Allah ka raba ni shi wa ahli haka kuma ya Allah ka kautar min duk abin da zai cutar da ni akan iyali na shine alafu wal afiya fi dini wa duniya wa ahli mana kada Allah ya hada kada abin da zai bakanta wa iyalinka bala'i ne cututtuka ne rashin lafiya ne ya Allah ka tsare wa mali haka dukiyata ya ubangiji ka bani kariya da tsaro akan dukiyata duk hasara Allah ka kautar gobara ce ruwa ne sata ne yan fashi ne da makami dukkan al-awaridul mu'ziya abubuwan da za su iya cutarwa akan dukiyata Allah ka tsare Allahumma sutur awrati ya Allah ka suturce min al-aurata me al-aura kullu ma yustahaya minhu idza zahar al-aura ita ce mallan duk abin da baka so ya bayyana duk abin da idan ya bayyana zaka ji ba dadi shine al-aura ba wai al-aura ta jikin mutum kadai ba al-aura maganar da baka so a santa aka santa al-aura kace wata harka da kake yin ta a boye baka so ta bayyana sai ta bayyana ita ma al-aura ce gangan jikinka al-aura ka al-aura ce wani abu da ya shafi iyalinka ko ya shafi aikinka ko ya shafi mu'amalarka da baka so a san shi kuma in ya bayyana zaka ji kunya zaka ji da bai bayyana ba wannan shine ake ce da shi mai al'aura to yanzu kana cewa ya ubangiji dukkan wani abin da ban so ya bayyana ya ubangiji ka sifirce min shi kakka bayyana Allah mallaka ka duba wasu kalimat mallam masha Allah yawwa mumtaz Allah ya rufa mana asiri shikenan kalima wahida bas Allah ya rufa mana asiri shine abin da ba shi yake cewa Allah rufa mana asiri me asiri abin da yake boye ba a so ya bayyana Allahu akbar shine ustur aurati Allah ka raba mu da tonuwar wato al'aura wa amir rawati ka amintar da ni akan tsoro na rawa tsoro firgici ya Allah ka bani amintuwa daga jin tsoron abu kun fahimce ni duk abin da zai firgitar da ni to ka bani aminci akan sa shine amin daga al'amnu ne rawa'in ti jami'i ne na rawa alfaza wal khauf kenan firgici to ya Allah duk abin da yake zai tsoratar da ni ko firgitar da ni ko a iyali na ko a yayana ko a yan uwana ko wajen aiki na ko mu'amala ta ko kasuwanci na ka amintar da ni allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni a gabana mana wannan kinaya ne na cewa ubangiji duk abin da zai zo na halaka a gabana ka tsare ni ya Allah ga rayuwa nan na fuskance ta min bayni yadayya kenan tafiya muke ko yanzu daga nan ba mu san ina za mu tsaya ba ai sai mutuwa ko to ihfazni min bayni yadayya duk abin da zai zo min nan gaba ya Allah ka bani tsaro da kariya mana amma kiliyarin hanya kenan masifu da suke zuwa wa dan adam bala'ai da suke fuskantar dan adam da ya shafi rayuwa ko ya shafi addini to ubangiji Allah ka kiyaye duk abin da zai samu dan adam yana zuwa ne ta wurare guda shida, ko ta dama, ko ta hagu, ko ta gaba, ko ta baya, hudu, ko ta sama, ko ta ƙasa. To shine anan gurin sai yace wa min khalfi, ka tsare ni da fitina ta bayana. Akwai malam Allah kiyaye, akwai bala'in da zai zo daga bayan ka zai tako, yana biyo ka, yana biyo ka, kana kaman ka ketare, yana biyo ka, yana biyo ka, sai yazo ya diske ka. To ka nemi Allah ya tsare ka da duk abin da ka riga ka ketare shi, kai yazo ya same ka. Sannan kuma wa an yamini, da dama na duk abin da zai zo min ta dama, Allah ka bani kariya nan dai daga nan har bangon duniya. Wa an shimali, hagun dina, duk abin da zai zo min ta hagun dina, ubangiji Allah, Allah ka bani tsaro. Wa min fawqi, abin da yake sama da ni, da kuma tahti, abin da yake ainihin wato ƙasa da ni. Wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti, sai ya ƙara wani abu, ya Allah ina neman tsari da azamarka, girma kenan, dan albarkacin girmanka, dan matsayin girmanka da ka isa ka bani kariya, to ina neman ka raba ni da wato al-ikhtiyal. Me al-ikhtiyal? Me an uqtal? Yani al-ityanu an yu'tal insanu min haythu la yash'ur, a zo maka ta inda baka tsammani. Ban sani ko an bayyance ni. Allah ka raba ni da dukkan wani makirci, duk wani kullin da za a min, a biyo min ta hanyar da bana zato, bana tsammani. Kada a yi min kofar goya, ubangiji ka san ba abin da ya fi ciwo aka nan kallawo, wato inda baka zato kaga an cafke ka ta wurin, musamman za a yi maka sharri. To yana da kyau ka nemi Allah ya tsare ka. Ya Allah tabaraka ta'ala, ka tsare ni kar a zo min ta ƙasa ta, ko ta sama na, ko ta dama, ko ta hannu na, ko ta kafa ta, ko ta inda duk za a iya cutar da ni, Allah ka tsare ni. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, Allah shine yake da iko ya saukar muku da azaba ta sama, aw min tahti arjulikum, ko kuma ya zo muku ta ƙasa. To ku nemi Allah ya ba ku tsaro. Wannan addu'a tana da muhimmanci, ya ku yan uwana, mu kiyaye ta, mu rinka karanta ta yau da gobe. Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi da isnadi ingantacce.